الله يا الله نرقى الله نكينا نرقى بروتك تهتم ويبا كل ما هتم بياني كدا كل ما هتم بياني كدا.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali, ya fara haska fitila kan wata matsala da ake dangantawa da bautar da ƙananan yara a jamhuriyar Niger, inda kamar kasashen nahiyar Afirka da dama ake sa ƙananan yara ayyukan da suka fi ƙarfin shekarunsu, waɗanda idan haka ta faru a kasashen da suka ci gaba zai kai ga yi wa iyayen hukunci mai tsanani a waɗansu lokuta ma har kuma ta kwace ƴaƴan. Yau ma muna tare da Bashir Mamman, shugaban gamayyar ƙungiyoyin fararen hula da ɗan jarida kuma babban edita Ibrahim Musa. A makon da ya gabata, Bashir Mamman ya fara bayanin kan dalilai uku da ya ce su ne sanadin bautar da ƙananan yara lokaci ya kwace mana, inda kuma za mu ɗora kenan yau a tattaunawa da wakilinmu Sulaiman Barma ya jagoranta.
Na biyu, akwai waɗanda ake badawa ga wasu, su waɗannan wanda ake badawa gare su suna iya zama wasu sanayya ga uwayen yaran, ko wasu ‘yan uwa ga uwayen yaran, ko kuma wani malami da in ka ɗauko fannin karatun Muhammadiyya ko in ce ma karatun Allo. Bayan shi, sannan sai su ma kuma yaran wasu karan kansu wanda suka tashi cikin wani yanayi na rayuwa wanda ya sa inda babu wani wanda zai tsawatawa, ba su da wani gata. In ka ɗauki shi wannan rukunin, kuma su ma kana samun da dama daga cikinsu suna aiki wanda ya wuce kima, ya wuce minzanin aikin da ya kamata a ce yaro mai wannan shekaru ya yi. Kafin ba mu shiga cikin wannan, ya kamata mu shiga wai wane ne ma yaro. Dan in ka ɗauki usula ta Majalisar Ɗinkin Duniya wanda aka ɗauka mai kare haƙƙin ƙananan yara cewa da CDU, ta fassara yaro wanda ke da ƙasa da shekara guda zuwa shekara 18. To idan kana cikin wannan ratata waɗannan shekaru, kai kai ne yawo, kuma ya kamata a ce wurinka ina ne, wurinka makaranta ce, wurin koyon ilimi. Kafin ba mu shiga cikin wannan, ya kamata mu shiga da wai wane ne ma yawo. Dan in ka ɗauki usula ta Majalisar Ɗinkin Duniya wanda aka ɗauka mai kare haƙƙin ƙananan yara cewa da CDU, ta fassara yawo wanda ke da ƙasa da shekara guda zuwa shekara 18. To idan kana cikin wannan ratata waɗannan shekaru, kai kai ne yawo, kuma ya kamata a ce wurinka ina ne, wurinka makaranta ce, wurin koyon ilimi. Wurinka yana yiwuwa makarantar boko, yana yiwuwa makarantar Allo, ko kuma yana yiwuwa koyon wata sana'a, amma ba sana'a ba wanda za ta sa ka je kana wani aiki wanda daga baya kamar yadda abokin muhawara ya gani zai maka illa. In ka ɗauki uwaye da dama na Niger, ai abin yana tasowa wani bitin daga gida. In ka je ƙauye, mu da muka je ƙauye, mun san yadda uwaye wani bi suke tura yaro, uba kai ne ya kamata a ce ka tashi ka kula da yara, ka yi tattalinsu har sun girma sun kai wani mataki, tun da kurba daɗe dai mene ne dama ranar haihuwa. Ranar haihuwa dai in ka kai wani matsayi ne na rayuwa, shekaru sun tafi, yaran su komo su zan su ne za su ɗaukar ka. Me sai aka ga akwai mutane da su tunanin su yaron wai tun yana ƙaramin ne ma, lokacin da girman nashi bai ma ƙare ba, bai ma iya ƙosawa ba, suka ɗaukar nauyi suna aza mishi ne ya ɗauki nauyin kanshi ko kuma ya ɗauki nauyin su. Yanzu in ka ɗauka ai ayyuka kamar yadda Bashir ya gani, ba kowane aiki bane, akwai ayyuka wa'anda an sa su cikin rukunin horo, su wannan horo ne ake baya,
yana daga cikin tsarin tarbiyya.
Tsarin tarbiyya wani a ce wanga kana koyon kila, kana koyon wani horauta, kana koyon noma. To wajen noma musamman nan ne ƙauye in ka ɗauka ke da illa, tunda ai bayan ana koya maka shi domin idan ka girma kai ma ya zama ka zama mai gidanka, kanka idan ka iyalinka, mai akwai gidajen da za a ganin yaran ana tura su lafiya suna gubare ma. To yaro da ya kamata
su yi noma, su wani a gonar wani dan abiya su,
ina a gonar wani dan abiya su,
su kama iyayen su,
dan abiya su, su kama iyayen su. Kaga wannan na ɗaya kenan. Na biyu, har yanzu in ka koma cikin karkara za a ganin yara waɗanda sai bayan an taso da gona za a ganin an zo musu kan itace, ko in ce kanun itace masu nauyi waɗanda ya wuce minzanin da ya kamata su ɗauka. Alhali ko kowa ya san yaro in yana cikin wani mataki na wasu shekaru, idan yana ɗauka abu mai nauyi, abun yana iya samun illa ga irin yadda zai dora fa'inta abubuwa ma ko da ta yi koyo ne wajen makaranta
yanayin
kwakwalwarshi in ka hidda wannan akwai wasu dai ayyuka ga sunan ɗan ƙarun ma wanda ya rake kauye wani a kwaso ƙasa wani a je a buga dirgi wani a je a kai dai ayyuka ga sunan barkatai wannan abin da shahi wai kauye ne wannan wani abu ai shine ya kai har inda daga cikin wasu kauyen wasu suka gada ya kamata ake su dogara ga yaran su tun yanzu suna ɗan ƙarana har suke bada su suna ta haya haya suna jewa suna yobara domin abin da suka samu a aiku ma uwayensu don wani lokacin ba cikin garin inda aka yi su ba nan suke aikin ba a'a lokacin su ake sai an haifar da su duk da hadarin da ke da kwai bayan shi karan kanshi aikin hadari da yawa ya rike fuskanta cikin ruwan abubuwa kada sai dai babban illa yaro bai samu dama shi karatu illa ta biyu akwai hadari ne kamu da wasu malati inda babu halin da a doka a kula da shi har ya tsaya rayuwar shi ta salwanta kaga akwai hadarin wani ko wata mota ya samu dai wani hatsari kaga wannan shi ma duk kasawa ce ta wasu daga cikin mahaifa wa'anda ba su fahimci ba rawar da ya kamata a ce yaro ya taka matsayin bai zama babba ba matsayin bai kai inda ya kamata a ce shi dora aiki ba wanda zai kawo ya rike kanshi sannan kuma suna ya rike su sannan na muka zancen rukuni wanda su ga su wani yanayi na rayuwa ya sa ko halin maraiki ko wani halin ba a samu tarbiya ba an ragace sun je sun bi uwa duniya to in ka dauki irin waɗannan babu wanda zai tsawata su kana ganin su kuma da yawa anan cikin jigar in ka je cikin birane in ka je cikin kauya kana ishe su suna aiki ga yana wanda bai kamata ba yau ce ma ka ji inda ake haƙa mu a nan nan wanda ake yi da abu nan ne zaka ganin abun da
kai dinare ke
masu haƙan zinari zaka ganin in ka zo wurin in akwai mutum dubu wanda ke haɗa in ka diba ke da rabi ba su kai shekara 18 ba yaran kuma wuri ne mai hadari tunda ikin da irin wannan wuri mutane suka haɗa wannan wurin doka ita kan tantan ma lokacin rauni gare ta tunda babu wani da zuwa shi ke kula da doka a kare hakkin yaro a kare hakkin babba sai ka ga mayyan suna yi ta umfani da yara a sa yaro cikin rami shi an yi gina shi an yi gina har ya kai inda ba ma shi ake tawa idan aka san bacewar rana rama yana iya ruzga ruzga ya rufe wanda
na'am bashar ta ji tuni Ibrahim ya fara tabo wasu daga cikin dalilai a zahiri menene ke kawo wannan al'amari na bautar da yara ko kuma saka yara aikin da ya fi ƙarfinsu
to akwai bincike an yi bincike da yawa akwai ma'aikatu daban-daban wanda suka sa ido bisa kan irin wannan abun akwai ma'aikata ta majalisar ɗinkin duniya mai kula da ayyukan noma wanda ake cewa FAO akwai kuma Bureau International de Travail wanda ake cewa da ita ko in ce ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya mai kula da
aiki
ƙadago to cikin binciken da aka yi nan Niger an lura da cewa wajen kashi 73 suna cikin wannan halin na aikin yara kuma an yi aiki tukuru tsakanin jihar Dosso da Yamai da Tillabiri wanda ake cewa region de fleuve su ne an lura da cewa game da wannan aiki na gandari ana amfani da yara sosai
kamar wurin ayyukan noman rani da noman shinkafa
da sauransu kuma an lura da cewa wannan sa aikin na yara yana kawo musu illoli da yawa cikin rayuwarsu yana hana su zuwa makaranta a lokaci yana tarda rayuwarsu saboda yana sa su shaye-shaye wanda zai sa su fuskanci aikin kuma yana bata musu tarbiya saboda yaran da ya shiga shaye-shaye shikenan ya shiga wani hali na rayuwa abinda ake so a gane a nan shi wannan bincike bai ce ba mutane kasu koya ma yaransu aikin da suke yi na yau da kullum ko ya kasance aikin noma kamar yadda Malam Ibrahim ya ce ko ya zamanto aikin gandari ko aikin shinkafa amma in za a aiki da yara a san irin aikin da ake sa su wanda yake daidai da ƙarfinsu
to ga da malamai yau ma lokacin yayi halin nasa idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku ji illar wannan ɗabi'a a rayuwar ƙananan yara kafin nan a madadin bakin namu Bashir Mamman shugaban gamayyar ƙungiyoyin fararen hula da ɗan jarida kuma babban edita Ibrahim Musa sai kuma jagoran tattaunawa Sulaiman Muni Barma da Jimbi Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa.
Ku jama'a tambaya ni kira. Ku wadi ko kan wadi. In yi shuru ko yi magana.